Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan dare na ranar 29 ga watan Disamba shekarar 2016 akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da Naziru Ahmed Hausawa muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun ji labarin duniya za ku ji fashin baki da wani masanin harkan tsaro yayi akan sabon hoton bidiyo da Abubakar Shekau na Boko Haram ya fitar.
Wani lokaci a yaki akan yi amfani da irin haka, misali kamar propaganda ko kuma mataki wanda zai sa abokin gaba ya dau wani mataki don ka gane ina ya nufa. Bayan da ita gwamnati na ta yi tura bayanin cewa ta yi nasara a wannan yakin, mu wanda muke nazarin abun mun san da cewa da sauran rana kaba.
Za ku kuma ji irin uziri da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ba mutanen Bauchi akan rashin ziyararsa zuwa jihar kamar yadda aka tsara. Sannan kuma za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan irin gudunmuwa da kasashe da ke makwabtaka da Najeriya suke bayarwa wurin yaƙi da ƙungiyar ta'addancin Boko Haram. To amma sai fa kun sha labaran duniya.
Masu sauraro barkanmu da warhaka. Shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya bayyana a wani sabon faifan bidiyo inda yake karyata ikirarin gwamnatin Najeriya na fatattakar 'yan kungiyar daga wajen da suke da karfi na dajin Sambisa. Shekau ya ce an dauki wannan faifan bidiyo ne a ranar Kirismeti, wato 25 ga watan Disamba, amma bai bayyana daga inda aka dauki faifan ba, yayi magana da Hausa da kuma harshen Larabci. Shekau tsaye kewaye da dakarunsa ya ce muna nan kalau babu daga inda aka kore mu. Hikima da dabara ba za ta bayyana inda muke ba sai in Allah ya kaddara. Shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa a ranar 23 ga watan Disamba cewa sojojin Najeriya sun kwace sansanin 'yan Boko Haram na dajin Sambisa, ɗaya daga cikin wurare na ƙarshe da masu jihadin da suke da ƙarfi a ƙasar. Shekau ya maida martani kan ikirarin Buhari na kakkaɓe su daga cewa bai kamata ka riƙa faɗa wa mutane ƙarya ba. Ya ƙara da yin tambaya ya ce, idan dai har kun tarwatsa mu, yaya za ku ganna haka? Sau nawa kuka kashe mu irin mutuwarku ta bogi? Buhari ya ce ya faɗa a wata sanarwa cewa kwace sansanin da ake kira Camp Zero na dajin Sambisa ya kawo ƙarshen murƙushe 'yan Boko Haram da kuma mabiyansu da ke ɓoye a dajin bayan fatawa ta tsawon watanni a jejin mai faɗin kusan kilomita 1,300 wanda ke jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Jami'an gwamnatin Amurka sun ce an kashe ɗaya daga cikin manyan shugabannin Daesh da ke babban birninsu na wadda suka kafa a Raqqa da ke Siriya a sakamakon wani hare-haren jiragen saman yaƙi da sojojin ƙawance suka kai a wannan mako, kuma an tabbatar da rahoton da safiyar yau. Wani rubutaccen bayani da sojojin ƙawancen Amurka ke jagoranta a yau Alhamis ya ce Abu Jandal Al-Kuwaiti ya mutu sakamakon hare-hare ne da aka kai kusa da tafkin Tafka a ranar Litinin. Sa'annan an ce tsohon mamba ne na kwamitin yaƙi na Daesh. Jawabin ya ce Abu Jandal yana da hannu wajen amfani da motocin ƙunar baƙin wake da amfani da nakiyoyi da ake haɗawa a cikin gida wanda dakaru masu da ake yaƙi da dakaru masu rajin demokradiyya SDF saboda alakar shi da shirya hare-haren ta'addanci na Daesh da kuma kasancewarsa mamba na majalisar ƙungiyar yaƙi. Mutuwarsa za ta gurgunta yuwuwar ƙungiyar Daesh ta kare kanta a Raqqa da kuma kaddamar da wasu hare-hare a ƙasashen yammaci.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Siriya da ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama sun amince za su tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar daga gobe Juma'a in Allah ya yarda. Kamar tsagaita wutar da aka yi a lokutan baya, yarjejeniyar ta shafi sojojin Siriya da kuma ƙungiyoyin 'yan tawaye amma banda ƙungiyoyin mayaƙa irinsu Daesh. Rasha da ke goyon bayan shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad da kuma Turkiya da ke goyon bayan ƙungiyoyin 'yan tawayen sun ce za su tabbatar da an kiyaye yarjejeniyar. Idan yarjejeniyar tsagaita wutar ta ɗore, za a koma teburin tattaunawar a wanzar da zaman lafiya a watan gobe a Astana, babban birnin ƙasar Kazakhstan.
Gwamnatin ƙasar China ta ce za ta kaddamar da wani sabon tsarin yaƙi da cin hanci da rashawa mai ƙarfi a Beijing, babban birnin ƙasar da kuma yankunan Sanji da kuma Xinjiang. Jama'ai sun ce an shirya sabon tsarin ne ya zama mai zaman kansa wanda zai kunshi hukumomin sa ido da za su rika sawa masu rike da mukamman gwamnati ido da suka hada da amfani ko wato da fannin harkokin shari'a. Wadansu masu sa ido a kan lamura suka ce wato sun yaba da kirkiro da sabon tsarin wanda suka bayyana a matsayin tsari na ci gaba da zai kara martaba da kuma kasancewar tsarin sa ido mai cikakken iko. Wasu kuma suna shakku wato hukumar za ta iya yin aiki ta zama mai zaman kanta ba tare da jam'iyyar ta yi katsalanda a harkokinta ba. Suna kuma bayyana fargaba cewa irin ikon fada aji da jam'iyyar ke da ita shine zai kara yawancin hanci da rashawa. A karkashin shirin kwamitin da ke kula da shirin zai kafa babban ofishi da kuma na kananan hukumomi wanda zai dinga bada bayani ga jam'iyyar NPC. Za su kasance masu zaman kansu kuma za su rika gudanar da ayyuka ba tare da jingina da kananan hukumomi ko rassan shari'a da sauran wato cibiyoyi wajen sa ido akan wato jami'an gwamnati ba. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tubadalla, wakilinmu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, Nasiru Adamu Alhikaya, ya tattauna da wani masanin harkan tsaro a kan sabon hoton bidiyo da shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya fitar, inda mai fashin baƙin ya fara da bayyana sunansa kamar haka.
Assalamu alaikum, sunana Kabir Adamu, shugaban Beacon Consulting, aiki ne na bayar da bayanai kan tsaro.
Me zaka ce kan bidiyon nan da Abubakar Shekau ya fitar? Don dama mutane da yawa sun yi tunanin zai iya fitar da wannan bidiyon, wasu suna ganin gwamnati ta yi gaggawar cewa ta ayyana nasara kan Boko Haram.
Farko dai bidiyon da ya fitar ni anawa tunanin saboda yunkurin da gwamnati ta yi ne. In muka diba tsari na yaki abu ne mai kyau, inda za a bi maganan yadda ya kamata ita hukumar Najeriya ta sa masu saurare da kuma masu bincike na ciki su diba ta ina yanzu bidiyon ya fito, ba don komai ba, don a bi sahun inda abin ya fito a gane inda yake. To wani lokaci a yaki akan yi amfani da irin haka, misali kama propaganda ko kuma mataki wanda zai sa abokin gaba ya dau wani mataki don ka gane inda ina ya nufa. Bayan da ita gwamnati na ta fito da bayanin cewa ta yi nasara a wannan yakin, mu wanda muke nazarin abin mun san da cewa da sauraron na aka ba, ba don komai ba, saboda watsuwa da ita kungiyar Boko Haram ta yi, bancin watsar da ta yi ta rarrabu misali da kusan bangare biyu. To don misali ka yi nasara wurin karbe tushi na bangare guda, baka yi nasara ɗaya ba, ko kuma baka yi ma nasara na wurin ainihin kame shi wanda yake shugabancin kungiyar ba. To da saura
gwarewarka ta harkar tsaro, ya zaka ce bidiyon na gaskiya ne ko kuma akwai farfaganda a ciki?
Wannan yana da wuyan tabbatarwa, dalili a yadda shi ya nuna ranar 25 ga watan 12 ya hitar da bidiyon, amma ba wani shaida. Da yadda ake gane shaida, ko a rike jarida wanda aka wallafa ranan, ko wani bayani da wanda zai nuna, misali da ranan da yake fadi yayi jawabi, ya nuna cewa lokacin da shi shugaban kasa yayi magana yayi ma kasa jawabi ga irin fitiran da ya sa, ko wani abu da wanda zai nuna ma duniya na cewa a ranan aka yi, to shine. Amma bancin haka ba wani alama, ba wata shaidar da za ta nuna cewa bidiyo yau aka dauke ta, kuma ko ga inda aka dauke ta. Shi yasa ni anawa nazarin wato gwamnati ta shige gaban ita wannan kungiyar yanzu a wurin ma propaganda ne gwamnati ta shige gaba.
Farkon wannan hirar ka ce ya kamata a bi sallah da irin wannan faifai na bidiyo a san inda aka dauke shi, ya nuna fa ba mamaki Shekau baya wannan cam zero da ake magana.
Duka dai alamu suna nuna hakanan na cewa ko da jimawa ya bar wurin, kuma ba abin mamaki bane tunda wannan yakin da ake yi da kuma yunkuri da wannan wadda ta yi ta karshe, wadda take ce ma ita sojan Najeriya take ce ma operation rescue final, ta fi wata daya tana yin shi, babu ma yadda za a yi a ce shi ya tsaya yana jira har a kawo gare shi, tunda bayanai da suke hitowa daga baya-baya din nan kafin har ma aka yanzu ya nuna cewa ita sojan Najeriya ta yi kusan gallaba akan yawancin artabu da suke yi da mayakan, babu ma yadda za a yi jira har a zo a same shi.
Bagwani sai Allah, Allah ka taimaki soja ko gidansu ko dadari.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya da Malam Kabiru Adamu. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya shirya mana rahoto akan uzuri wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana wa mutanen jihar akan rashin ziyararsa a jihar kamar yadda aka tsara.
Shugaba Muhammadu Buhari ya mika sakon ne a hira da manema labarai ta wayar tarho.
Yan uwana al'ummar jihar Bauchi, ina mai cike da alhini da rashin jin daɗi na rashin samun damar ziyartar ku kamar yadda aka tsara a yau Alhamis 29 ga watan Disamba na shekarar 2016 domin buɗe asibitin sojojin sama da aka gina da kuma wasu muhimman ayyuka da gwamnatin jihar Bauchi ta yi. Amma sakamakon yanayi na hazo ya sa aka tilasta mu kakura da zuwa. Muna namu ne Allah yana nashi, amma cikin yardar Allah madaukakin sarki za mu sanya wani lokacin da za mu zo domin mu gaisa da ku al'ummar jihar Bauchi da kuka yi fice wajen goyon baya gare mu da tafiyarmu. Muna godiya ga Allah da ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa. Na gode.
Shi ma gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar ya bayyana alhininsa ga al'ummar jihar da suka fito domin rabtan shugaban kasa.
Kamar yadda aka ji daga bakin shugaban kasa kansa, dalilin rashin zuwan shugaban kasa shi ne canzawa na yanayi. Kamar yadda an lura yau mu a jihar Bauchi da aka tashi hazan ya ɗan ragu, to hazan iska yake bi wannan daren ya koma Abuja. Safiyar yau ɗin nan har zuwa yanzu babu jirgin da ya sauka ko ya tashi Abuja, har da ma jiragen sama na kasashen waje babu wanda ya tashi. Wannan shine dalili na rashin zuwan shugaban kasa.
Muhammad Abdullahi Abubakar kenan, gwamnan jihar Bauchi, da ƙarin bayani kan dalilan da suka hana zuwa shugaban kasa Buhari kawo ziyaran aiki na wuni guda Bauchi. Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad, wa'innan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 3:42 kenan na rana a nan Washington DC. Yanzu sai ku shirya don ku kira mu ku ba da ra'ayinku ko kuma gudunmuwarku akan wato irin taimako da kasashen da ke makautaka da Najeriya suke bayarwa wurin yaki da ƙungiyar Boko Haram. Lambobin mu su ne 202-205-2655. A kira mu don a ba da ra'ayoyi akan haka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To za mu faro ne daga wato jihar Gombe. Wane ne a Gombe?
Umar Faruk Adamu Dukus.
To Umar Faruk, bismillah.
Ne gudunmuwata da dan faɗa game da wannan abun da faran suka fito da sabon bidiyo a bakar shekaru. Ina fatan
Umar Faruk ka hanzarta saboda jama'a suna da yawa akan layi.
Ina fatan su Najeriya ya kamata su saki salon yaki da suke da Boko Haram din nan. Sai da wannan Muhammad ke kaukun nan ba mutumin Allah bane, ba mutumin kirki bane.
To mun gode.
Amin
sama amin Malam Umar Faruk. To bari kuma mu duba. Bari mu je Bauchi, mu dauki mai kira daga Bauchi.
Assalamu
alaikum. Alaikum assalam. Wane ne?
Bala daga Bauchi.
To Kabiru.
Wala yake da yake da Boko Haram, yake wanda muke ona addu'a masu jirgin kasar Malla ba su nasara. Na kan ɗaga saka wannan masharantar mutane.
To mun gode kwarai da gaske Kabiru Bala. Jama'a sai ku kira mu ku bada ra'ayinku. Akan irin gudunmuwa da taimako da kasashe masu makotaka da Najeriya suke baiwa yaki da Boko Haram. Mun samu kira daga Abuja. Wane ne a Abuja?
Abdulhamid Isa ku ne daga Gwagwalada.
Abdulhamid, okay. Abdulhamid Isa ku, bismillah.
Eh, daga Gwagwalada.
To, bismillah.
To, gaskiya wannan yakin da gwamnati tarayya take tana yi da Boko Haram ba. To, gaskiya tana yi daidai, amma gaskiya da shauran a jadon sai sosai saboda abun gaskiya mutane suna shirye ne.
To, mun gode da wannan ra'ayi naka.
Ina fatan Allah ya ba mu sa'azu da watsake kuma duk shirin da suka yi gaba daya.
Amin. To, bari mu je jihar Katsina kuma. Amin. Bari mu je jihar Katsina kuma mu ji wane ne a Katsina.
Sunana Usman Manika ne, Rorot Kuntawa, mataimakin shugaban kungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina.
To. To, bismillah Usman.
Ubangiji Allah ba sa. Hello?
Bismillah Usman.
Hello? Na Allah ba sa. Kuma muna fatan yan kungiyar Boko Haram su sani fa a komu jima komu dade akwai karshensu. Muna fatan Allah ya daura sojojinmu domin a kawo karshen wannan bala'i da yake ciye cinyewa. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar Najeriya da ma duniya baki daya. Na gode.
To, mun gode Usman daga Katsina. Bari mu je jihar Niger, mu ji wane ne a Niger.
Daga garin Lagos ne a Kimba.
To, bismillah.
To, ni dai ra'ayina abu ɗaya ne wanda ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi.
Menene
shine? Duk wanda aka samu da hannu yake taimaka musu, to a mai hukunci mai tsanani. Sannan kuma bayan haka sai mu dage da adda.
To. To, mun gode kwarai da gaske daga Niger, bar mu kuma. To, jama'a kada ku manta. To, bari mu ɗauki kira daga Kaduna. Wane ne a Kaduna? Wane ne a Kaduna? To, ina jin mun rashi malam na Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Amma wa alaikum assalam malam, bismillah.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kakuri na Najeriya.
To,
alhamdulillahi, zan yi jinjina gare ku. Irin yanayi da kuke ba mu dama wajen muke yaɗa ra'ayoyinmu da bayyana ra'ayoyinmu dangane da ita kanta al'amarin Najeriya da duniya baki ɗaya. Allah ya saka muku da alkhairi, kuma Allah ya ƙara muku ƙwarin gwiwa a kan wannan maudufi da kuke fito mana da shi. Da fatan za a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To, mun gode mu ma. To, bari mu je Maiduguri kuma mu ji wane ne a layi Maiduguri. Wa ke kan layi a Maiduguri? To, ina jin da alamar ba mu same shi ba.
Assalamu alaikum.
Yawa, to bari mu dauki wani daga Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Sunana Muhammad Awal Soro daga Bauchi.
To, bismillah Muhammad Awal.
Wato abinda yake faruwa a wa'innan yankuna namu na Arewacin Najeriya, a Kamaru, kamar irin su Kamaru da Chadi da sauransu, wannan abu ya dame ta hada Ubangiji Allah ya sa wannan al'amarin namu ya kawo, Allah Ubangiji ya kawo mana karshen wannan al'amari.
Masha Allah. To, bari mu je Maiduguri kuma, muna da wani a Maiduguri.
Sunana Barkindo Muhammad Sayidu.
To, Barkindo, bismillah.
Gaskiya ci sabili laiko, sojoji nan suna kokari, kuma duk waɗanda suke zaton wannan shekau a sandisa ke ƙarya ƙarya yake yi, domin mu da muke Maiduguri mun san irin dajiyar da sojoji suka yi. Guduwaye tun kafin wannan lokaci, in ma yana nan a raye, in ko wani ne yake tura wannan bidiyon nan, to dai mu dai mun san akan sojoji yanzu kan sun dage. Mun ga bambancin abin da ke tafiya yanzu da ƙwayar da ake na gwamnati a zamanin da.
To, mun gode kwarai. To, bari mu je Kogi mu ga wane ne a Kogi.
Bakar Jamare daga Lokoja.
To bismillah Abubakar.
To wato shi dai Abubakar ke kawo karshe tika tika tik da yarda Allah in ya ma addu'an mutane al'umman da yake cuta sojoji za su kai iyakar shi da yarda Allah duk wannan farfaganda kawai yake yi Allah ya ba mu ba.
Amin. Yawa. To mun gode kwarai da gaske, muna godiya ga dukkan waɗanda suka kira suka bada gudunmuwar su kan wannan maudu'i. To yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
A daidai lokacin da shekara ta 2016 take adabo, shugaban hukumar kallon kafar Najeriya Ahmadu Bello ya yi hasashen cewa sabuwar shekara ta 2017 za ta zo tattare da abubuwan alheri da dama a bangaren kallon kafa ga Najeriya. Bayan bitar shekara ta 2016, Fenik ya ce duk da yake shekarar mai ban kwana tana tattare da kalubale da matsaloli ga hukumar kwallon kasar, za a sami gagarumin ci gaba a sabuwar shekara mai shigowa. Sai dai kuma ya bayyana bacin ransa akan yadda hukumar ta kasa gudanar da ayyukanta kamar yadda ya kamata a sha'anin siyasar kwallon kafa da samar da kuɗaɗe. Shugaban na NFF ya yaba wa dukkan ƙungiyoyin wasanni daban-daban na kasar, waɗanda ya ce sun ɗaga martabar hukumar da ma ƙasa baki ɗaya a idon duniya duk da kalubalen da ke akwai. Bayan tsawon shekaru da jingina taka leda, tsohon dan kwallon Najeriya Nwankwo Kanu ya bayyana a jerin sunayen gwaraza 50 na duniya. Hukumar tattara tarihi da bayanan wasanni ta ƙasa da ƙasa ita ce ta rattaba sunan Kanu a rukunin wasu gwarzaye 50 na kwallon kafa a duniya. Bayan samun nasarori daban-daban da ƙasarsa, Kanu ya kwashe tsawon fiye da shekaru 17 yana taka leda a kulob-kulob na Turai, da ya sami lashe gasanni da dama da suka hada da gasar zakarun Turai da gasar Premier ta Ingila da kofin kalubalen na FA da dai sauransu. Kasar Senegal za ta karashe shekarar nan ta 2016 a matsayin ƙasa ta farko a nahiyar Afirka ta haujin kwallon kafa, inda za ta ture zakarun Afirka na yanzu kasar Ivory Coast a matsayin. Wannan ko ya bayyana ne a jadawalin matafitan kasashe a haujin Tamaula da hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta fitar a watan nan na Disamba. Kasashen Tunisia da Masar da Algeria da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da Burkina Faso da Najeriya da Ghana da kuma Morocco duka suna cikin jerin kasashe 10 na farko a jadawalin na hukumar FIFA. A cikinsu kuma idan ka ɗebe Najeriya, dukkan sauran kasashen za su fafata a gasar cin kofin nahiyar Afirka na shekarar nan mai shigowa ta 2017 a kasar Gabon. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan ne game da sojojin sama da ke yaƙi da ISIL suka bayyana nasarar ƙarin mutuwar wasu shugabannin ISIL ɗin su uku, in ji ma'aikatar tsaron Amurka. Biyu daga cikin shugabannin ko su ne waɗanda suka agaza wajen kai harin ranar 13 ga watan Nuwamba shekarar 2015 a Paris, wato Sale Gaumont da Sami Diawara. Shi kuma na ukunsu shi ne Walid Haman, wanda shi ne mai shirya ƙunar baƙin wake wanda aka yanke hukuncin ta'addanci bayan idanunsa a Belgium na harin da aka wargaza a cikin shekarar 2015. Brett McGook, babban jami'in gamayyar rundunar sojan sama na haɗin gwiwa da ke yaƙi da ƙungiyar ta ISIL, ya ce duka shugabannin uku na ISIL su ne gaggan shugabannin da ake ƙoƙarin ganin bayansu kuma an yi nasarar yin hakan. A wajen taron manema labarai, McGook ya bayyana ƙarin wasu nasarori da aka samu wajen yaƙi da ƙungiyar ta ISIL, waɗanda suka haɗa da raguwar daulolin ƙungiyar tare da raguwar adadin sojojinta musamman a cikin Iraki da Siriya, sai kuma wargaza hanyoyin samun kuɗin shiganta tare da lalata hanyar sadarwanta na intanet da duk wata hanyarta na mu'amala da sauran ƙungiyoyi ko kuma masu bata gudunmuwa, ciki har da Libya da tafkin Chadi da kuma Afghanistan. Haka kuma Mr. McGook ya bayyana cewa ƙarin ƙaimi da aka sa wa ƙungiyar na ɗauke babban headquarter na Jikanayika da ke Raqqa da Mosul shi ma wani abu ne da ya ƙara dama mata lissafi. Sai dai kwamandan ya ce rundunar sojan saman ba ta samu waɗannan nasarorin ba, ha kawai zikau, sai da ita ma ta ɗanɗana kuɗarta. Ya ce domin ko ta hasarar sojojinta na Amurka su biyar waɗanda suka mutu lokacin wani fafatawa da wannan ƙungiyar. Sai kuma jami'an tsaron ƙasar Iraki waɗanda suke faɗa ba ƙaƙƙautawa domin ganin sun ƙwace yankinsu da ƙungiyar ta ƙwace, ya ce su ma ba sha daɗi ba a hannun wannan ƙungiyar. Sai kuma ya ce sojojin ƙasar Siriya sama da 1000 su ma sun kwashi kashin su a hannun wannan kungiyar a lokacin da sojojin ke kokarin ganin sun sake kwace Manbij na kasar ta Syria. Sai dai Mr. Maguk yace babban abin farin cikin shine duk inda sojojin kawancan suka kwace daga hannun kungiyar ta ISIL ba daya daga cikin su ta sake karba. Yace kuma abin da yasa haka shine duk inda za su afkamawa sai sun tabbatar sun samar da tubali mai karfin gaske a fannin tattalin arziki da na demokradiya. Wato samar da abin da mutanen wurin ke bukata domin tuje abin da suka rasa yayi wahala wanda kuma hakan zai sa ya zama abu mawuyaci ga kungiyar ta ISIL ta sake fasa wannan wuri har ta mafarkin yin nasara. Yace duk inda rundunar ta yi nasara akan ISIL to ya zama wani dindindin kenan. Mr. Maguk yace ba shakka har yanzu kungiyar tana ci gaba da zamewa barazana ga duka kasashen nan biyu wato Syria da Iraki musamman da yake har yanzu kungiyar tana samun mutane da ke shiga cikin ta daga sassan duniya daban-daban. Sai dai yace kaf gaba daya yayin ko da ake yi game da fatattakan kungiyar a duk fadin duniya yana samun nasara. Maguk yace har kullun suna ci gaba da lalubo hanyoyin da za su durkusar da wannan kungiya. Yace kuma ba za su yi kasa a goyo ba har sai sun ga karshen waɗannan abokan gaba. Sharhin murya Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Madalla baban shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya bayyana a wani sabon faifan bidiyo inda yake karyata ikirarin gwamnatin Najeriya na fatattakar ƴan kungiyar daga wajen da suke da karfi na dajin Sambisa. Shekau yace an dauki wannan faifan bidiyo ne a ranar Kirsimeti wato 25 ga watan Disamba amma bai bayyana daga inda aka dauki faifan ba, yayi magana da Hausa da kuma harshen Larabci. Shekau tsaye kewaye da dakarunsa yace muna nan kalau babu daga inda aka kore mu, hikima da dabara ba za ta bayyana inda muke ba sai in Allah ya kaddara. Shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa a ranar 23 ga watan Disamba cewa sojojin Najeriya sun kwace sansanin ƴan Boko Haram na dajin Sambisa, ɗaya daga cikin wurare na ƙarshe da masu jihadin suke da ƙarfi a ƙasar. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce an kashe ɗaya daga cikin manyan shugabannin da ish take babban birninsu da suka kafa a Raqqa da ke Siriya a sakamakon wani harin jiragen saman yaƙi da sojojin ƙawance suka kai a wannan makon, kuma an tabbatar da rahoton da safiyar yau. Wani rubutaccen bayani daga sojojin ƙawancen da Amurka ke jagoranta a yau Alhamis ya ce Abu Jandal al-Kuwaiti ya mutu sakamakon harin da aka kai a kusa da tafkin Tabqa a ranar Litinin, sannan an ce tsohon mamba ne a kwamitin yaƙin na Daesh. Jawabin ya ce Abu Jandal yana da hannu wajen amfani da motocin kunir bakin wake da amfani da nakiyoyi da aka hada a cikin gida kan dakaru masu rajin demokuraɗiyya na SDF saboda alakarsa da shirya hare-haren ta'addanci na Daesh da kuma kasancewarsa mamba na majalisar kungiyoyin yaƙi. Mutuwarsa za ta gurgunta yiwuwar kungiyar Daesh ta kare kanta a Raqqa da kuma kaddamar da waɗansu hare-hare a ƙasashen yammaci. Sai kuma gwamnatin kasar Siriya da kungiyoyin 'yan tawaye da dama da suka amince za su tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar daga gobe in Allah ya yarda Juma'a. Kamar damar tsagaita wutar da aka yi a baya, ta yi kama da wacce aka yi a baya, yarjejeniyar ta shafi sojojin Siriya da kuma kungiyoyin 'yan tawaye amma banda kungiyoyin mayaka irin su Daesh.
To sai da aiki Malam Nazir. To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai, rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Naziru Ahmad Hausawa da ya taya ni muka gabatar da wannan shiri, da kuma mai ba da umarni wato Sa'ida Hamdun da injiniyanmu na wannan lokaci Daniel. Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, a huta lafiya.